Assalamu alaikum masu saurari, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Kamar yadda nace a makon jiya, sai fa amana aikin gafara sabanin yadda kuka saba ji. Daga yanzu babu sharar fage a shirin mu tattauna har sai an shiga sabon shekara. Kai tsaye za mu shiga zauranmu na tattaunawa wanda a yanzu yake Baucin Yakuba, inda wakilinmu Abdulrahman Muhammad ke jagorantar tattaunawa tsakanin wakilan Fulani makiyaya da na sayawa manoma. Yau Abdulrahman Muhammad zai dora ne daga inda yake komawa ga wakilin Fulani.
To wasu matakai ne kuka dauka na ganin cewar matasa na Fulani musamman ma yanzu irin masu kiwo bu shiga cikin gonakan jama'a ba, gain dai cewa wasu ma sukan bar kayan gonansu a gona, kuma shanu musamman wannan lokaci in ake samun wato tangarda da yin barna da shanu haka.
Kullum muna jan kunninsu, muna ce musu duk inda ka samu gona in aka buga amfani ka je ka tambayi mai gonan, in ya baka ka ci, inda amfani a ciki kar ka taba.
To kuna iya zuwa kaman yanda su sayawa suke zuwa su yi tarurruka suna faɗakar da mutanen su akan muhimmancin zaman lafiya, kuna yin irin wannan?
Muna yin irin wannan, lalle muna yin wannan, kuma wallahi talahi duk abinda ka sani kai mu in gaya maka ma gaba ɗaya yankin karamar hukumar ta Babale, mu bamu da wani matsala ma yanzu, kowane sako muna bi muna dan fahimtar da mutane.
To wani abu wanda yake muka lura ku Fulani a sai ka ji ana yawan samun kungiyoyi mai yatti Allah kautal hore, kwanan nan ma yanzu an bullo da wata kungiya wanda yake wasu ma suna da'awar cewar osan da wannan kungiyan ba dinga ma abu ne kawai wanda yake a cikin garin Jos ne aka zabi wannan. Shin ba ganin yawaitar irin samun wannan kungiyoyi kaman ana tukka ne bayan warwarewa?
A duk wayannan kungiyoyin suna fita karkashin mai yatti Allah ne. Duk wayannan kungiyoyin, ai mu akwai wani kungiya ba wanda muka kama Fund do Danki, muna da shugabanmu duk a cikin wannan karkashin wannan kungiyan ne muke fita. Masu ne ainihin shugabanci na mai talla shi ne babban kungiyar kenan, amma ana samun kungiyoyi kala yadda wannan yake faɗi, madalla yake faɗi gunzafin sunnan, ai kungiyoyi ne akwai a karkashin wannan wurare.
To me wani rawa suke takawa wajen irin wannan neman zaman lafiya?
A gaskiya mu muna yaba musu, mu dai Allah kara mana lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali.
Idan na dawo gare ka Malam Alhaji Aminu Sidi, za ka ji dai irin bayanan da suka yi da irin kungiyoyinsu da kuma matakai da suke ɗauka, musamman ma ka ga shi madalla ya buƙaci da lalle gwamnati da ta zo ta gyara ma musulmai masallacinsu a wajen, don saboda su kansu jin daɗinsu ne su ga al'umma musulmi suna zuwa su yi sallansu a wajen. To yaka me zaka ce akai?
Abinda zan ce kusan abinda zai faɗa ne, sai dai mun zauna da su da elders ɗinsu da matasa sun ba mu wasu koke-koken su, in har ana su abubuwa ya zama final ba mu ne tangarda, to gwamnati dole ta shigo ciki ta gyara musu makarantar da ta rufe musu, sarkinsu na chip down da suke nema suna buƙata a dawo a daidaita a ba su a nasu ɓangaren sayawa da na sani. Kuma bayan wannan sun ce idan da hali local government din su a sayawa a yasu abinda suke magana yadda aka dauki musu headquarters a dawo musu da shi shine nasu matsala to dan nan za a samu cikakken wanzar da zaman lafiya a nawa bangaren da muka yi research da muka yi interview da tsofaffi da yara da mata suka ci to wannan rashin waɗannan abubuwan ya dada nakasa garin kuma ana son kyakkyawan zaman lafiya a ba su abin da suke bukata har na ba su shawara nake cewa to ai in ba a ƙarya kwashi daidai a fara neman abin da ya cancanta kamar misali a ce makaranta yanzu za ka samu sai sun je nesa yara su je makarantar an rufe ya lalace a dawo da shi in aka cimma burin ɗaya to su nemi na biyu za ka samu na biyu sai su nemi na uku abin a hankali insha Allah za su samu nasararsu suka yarda da waɗannan su kuma Fulani abinda muka yi la'akari da su yanzu su yanzu akwai matsala a kansu su yanzu saboda wasu Fulani yanzu abin duniya ya shiga ya buɗe musu ido sun shigo gari sun ji daɗin duniya suna alaƙa da wasu rugage da wasu 'yan Niger da wasu 'yan Kamaru da wasu 'yan Chadi idan suka ga garken shanu wani bawan Allah Allah ya bashi dukiyar shanu da yawa ko jikan wannan riga ko dan uwan wannan rigan zai iya hada baki a zo a kada shanun su kashe me shi a kora ta karkada amma na kora me na kusa me nisan duniya za a iya tsallaka da ita Kamaru za a iya tsallaka da ita Niger za a iya tsallaka da waɗannan gungun shanu har Chadi idan aka zo aka kama sai ka samu cewa akwai 'yan gida ciki akwai dan Niger ciki kai har Senegal akwai Fulanin Senegal wanda suka suna katabaran barna ba ma a tafa balewa ba aka samu su ne wani lokaci a Zamfara aka same su har a Niger aka same su a Kebbi aka same su ta bangaren Falgore har Kano aka samu aka samu wannan amma alhamdulillah da an zauna ne Karajibe to nan za mu magana da godiya ma jami'an tsaro sun taimaka kain da na'in na rage waɗannan sace-sace kuma karka ji mamakin mai shanu wanda yake tafa balewa ko yake Jos sai ka samu ya samu shanun su a Edo ko ya samu a Anambra an ji sayarwa idan aka yi diddiji a sai ka samu da 'yan gida ake irin wannan haɗa baki to alhamdulillah irin waɗannan abubuwa an samu haɗin kan Fulanin 'yan kudu da Fulanin arewa ana kokarin a dinke baraka musamman yanzu wani abu da ya fito na Olofalai za ka samu wannan ake zargin da za a kawo baraka tsakanin Yarbawa da Fulani a dalilin an sace Olofalai Fulani ne suka sace su to alhamdulillah jama'an tsaro suka iya kokarin su suka kama Fulanin da suka aikata aikan wannan kuma kungiyar Miyati Allah da kungiyar Hausa Fulani sun yi la'anci wannan ba su tare da waɗannan yara kuma su suka yi ra'ayin kansu kuma an kama akalla biyar daga jami'an tsaron 'yan sanda su suka kokari suka kama su uku SSS su suka kokari suka kama su yanzu ana kokarin hada su wuri guda a kai su kotu to kaga ya kawo fahimta da tashi hankalin da ake nema a samu baraka da yarwa sun ce kowane Fulani ne ya tashi ya bar kudu kawai da tunda babu zama amana to alhamdulillah yanzu waɗannan da aka kama ya da kawo nutsuwa ya da kawo kwanciyar hankali tsakanin yaddan da aka yi na da kuma an gane ba 'yan gida ba ne ba wanda suke tare da su ne suka aika ba daga wani gari suka zo suka cuci wannan mutane
akwai wani batu wanda yake kawo shi a cikin bukatun da su suka gabatar muku a lokacin da kuka yi zama to wannan batu ne wanda yake yana gaban koko majalisar dokokin jagoci ne ta aiwatar da shi wanda yake ana ganin su ne ya kamata su duba su yi nazari lallai dukkan idan ana son ci gaba da dorewar zaman lafiya to dole ne a kula ma mutane musamman fannin inganta rayuwarsu da ya shafi asibitoci makarantu da dai samar da aikin yi ma domin saboda duk mutumin da bai da aikin yi yakan zamanto kawai kullum a cikin tunani da abin da zai to kenan ku a mazauninku wasu matakai ne kuke ganin ya kamata bisa nazari wanda yake lallai za a taimaka ma waɗannan ɓangarori tunda yake su Fulani suna da nasu bukata haka masu yawa to menene kaga ya kamata za a samar musu don ɗorewar cigaban wannan zaman lafiya
na farko yanzu kasan ilimi ya karu game da shawarwari da muke ba mu Fulani maganan dogon zango a ce an yi dogon zango a ce ma Fulani ne ya tayi daga nan har kudu don Fulani su samu ingantan kyakkyawan ciyawan da dabbobin su zasu ci. Ya kamata kowace jiha kowace gwamnati ta kafa dam-dam a samu adam din nan a samu a kirkiro wani veterinary inda za a dinga lura da malaman shanu suna musu allura suna lura da su ga ruwa isheshe a nan dam din nan ko su dinga bar ruwan rani wanda za a samu ganye danye shar ba sai su yi dogon zango. Yanzu burtsalin da aka sani da babu shi yanzu an ci gaba an tattoshe wani yaro ma bai san me burtsali ba. Shiko Fulani na dada ya san hanya na tun iyaye da kakanni nan ya kamata ya bi me yasa aka toshe. Saboda haka ya kamata a ce iyakan jiharsa ko iyakan local government ɗinsa ya ishe shi kiwo. Da ya tashi ya je wani maganan wani gulbi ba ta taso ba ina ne rugarsu ga rugarsu suna bukata a tona musu borehole a dan kiro musu wani karamin dam da kuma dan wani office wanda malaman asibitin dabbobi za su iya lura da waɗannan dabbobi mahuji ne malamba ne su musu a wurin su ba su shawarwari da inda za su kawo kanwa da wasu abubuwan da za su iya kiwo a didi inda suke.
Sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar.
Na gaba ga Allah sanai kin na gaba ga Allah ta sarke da babiyaya habada ba ka hinga aje.
Da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya kan hanya mafi dacewa ta ceto arewar daga matsalar tsaro da zaman rabatsa. Yau dattawan da za su yi ma ƴan arewacin Najeriya jawabai su ne Sheikh Halliru Abdullahi Maraya wanda kan gabatar da tafsiri a Kaduna da rabaran Ibrahim Usman na Ekwa GRA Katsina. Ga rabaran Ibrahim Usman.
To jama'a ƴan uwana maza da mata ƴan Najeriya, ni rabaran Ibrahim Usman daga Ekwa GRA Katsina ina mai farin ciki domin in yi kira gare mu saboda lokacin da muka samu kanmu a ciki da ƙasarmu Najeriya akwai sabuwar gwamnati wadda aka samu akwai shirye-shirye wanda gamman tana yi domin ta ga cewa an yi kokari an yi yaki da cin hanci da rashawa. So ƴan uwana maza da mata ƴan Najeriya Krista da Musulmi, ina kira da mu yi haɗin kai mu ba da goyon baya ta kowane fanni domin a ga cewa an yi abin da zai taimaka ta kowane fanni domin guri ko manufa da ake so a cimmuwa domin a ga cewa ƙasar nan an magance ko an rage dukkan abubuwan da suka zama na cin hanci da rashawa a wannan ƙasa tamu. Ita gwamnati tana da guri da manufa amma gwamnati idan muka duba ita kaɗai hannu ɗaya ba ya ɗaukar jimka. Muna buƙata mu haɗa hannu tare mu yi aiki tare ta kowane fanni. Kada ka ce ko kuma kada ki ce ni ba ma'aikacin gwamnati bane ko ni ba babban ma'aikacin gwamnati bane. Mu yi ƙoƙari mu haɗa kai tare da yake dukkanmu ƴan Najeriya Muslims da Christian muna da imani ga Allah maɗaukakin sarki. Idan kau haka ne wajibi ne mu yarda mu haɗa hannu mu ga cewa wannan manufa da ake da ita an cimma nasara a kanta. Sa'ilin nan ina sake kira ga dukkan waɗanda suke da hannu muna da guri da manufa mu ga cewa mun yi addu'o'i mun ba da hannu Allah mai iko ya yi aikinsa a samu mutane waɗanda suke da kishin ƙasar nan da za su haɗa hannu tare su yi aiki wanda zai ba da haɗin kan ƙasar nan kudu da arewa gaba da yamma kuma ya zamana cewa sun yi tattalin abin da zai ba da cigaban wannan ƙasa. Salin nan ina mai addu'a ga shi shugaba da waɗanda duk suke da hannu zaɓaɓɓu na yanzu su ji tsoron Allah su kuma dubi wannan mukami da Allah ya ba su daga shi shugaba da gwamnoni da 'yan majalisa domin su tsaya su yi wa ƙasar nan aiki Allah kuma zai musu sakayya. Saboda haka ina kira da addu'a domin Allah ya jagorance su yi abin da zai sa wannan ƙasa tamu ta zauna lafiya. Salin nan ga magana ta zancen ta da zaune tsaye musamman arewa maso gabas ta kasar nan wanda ake ta fama da maganar zancen Boko Haram. Muna addu'a ga Allah madaukakin sarki domin ya kawo mana maslaha da sulhu cikin wannan al'amari. Su wa'anda suke wannan yaki su gare yana da daraja, su ga mutuncin ran dan Adam da Allah ya halitta. Muna kira da addu'a zuwa gare su domin su ga darajar rai na dan Adam da Allah ya halitta, domin su dawo su zauna kasan nan mai aiki tare domin hada kan kasan nan tare. Wannan shine kira na da addu'ata da fatan Allah madaukakin sarki zai yi aiki cikin zukatan waɗanda suke da irin wannan niyya.
Shi ma Sheikh Halluru Maraya ya ce zaman lafiya babban ginshiki ne na gina al'umma.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ali sayyidina fahirin wa sahbi jami'an hakkarin gidaril aziz. Ya zama wajibi a dauki matakin tsaro sosai sosai ba mai a arewa ko da a dukkan kasar baki daya, amma tunda muna magana ne akan wannan yanki, kuma yanzu duk abin da ke damun Najeriya yana damun ta ne sosai daga arewacin Najeriya musamman arewa maso gabas. To duk yadda za a yi a ga cewa su jami'an tsaro an ba su karfin gwiwa wajen ba su dukkan abin da yake hakkin su, da kuma ƙara sama musu makami wanda suke bukata, da kuma kulawa da su, da kuma tabbatar musu da cewa koda sun salwantar da rayukansu wajen wannan aiki nasu, to babu shakka hakkin su ba zai makale ba, kuma da za a kula da iyalansu. Don matukar da a samu zaman lafiya a wannan yanki na arewa maso gabas ba, to ba za a samu zaman lafiya a arewa ba, ba za a samu zaman lafiya a Najeriya gaba ɗaya ba. Ina kira ga shugabannin Najeriya, wato daga bangaren zartarwa da bangaren kafa dokoki, wato bangaren majalisar ƙasa kenan, da hatta da bangaren shari'a din, sannan da kuma jihohin arewa guda 19 gononin nan 19 dukkan 'yan majalisu, da mana sun tasa amanar da aka miƙa musu a gaba ganin cewa sun kare ta. Idan aka yi hakan Allah ya yarda, wannan yanki namu na arewa martaba shi za ta dawo. Idan martabar arewa ta dawo, martabar Najeriya ce gaba ɗaya ta dawo. Alhamdulillah. Ne maganar aikin noma a baya, wanda idan aka dage za a ga cewa zai samo wa ƙasar nan kuɗaɗen shiga kila fiye ma da abin da take samu daga arzikin man fetur. To sai dai ga wani abu kuma da yake wa wato harkar noma ɗin barazana, musamman a nan yankinmu na arewa, shine rikicin Fulani da manoma, wanda har ya fara fantsama zuwa kusan jihohin kudu maso yammacin Najeriya. Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye. Wannan abu ba ƙaramin barazana ba ne ga rayuwar al'ummar arewacin Najeriya da kuma al'ummar Najeriya gabaki ɗaya. Fulani makiyaya da manoma, ya kamata kowannen su ya fahimci cewa kowanne na buƙatar kowanne, domin kiwo da noma shine gaba ɗaya abin da ake kira noma ɗin a dunkule, samar da dabbobi da samar da abinci, sinadarin rayuwa wanda ba za ka iya samu ba ta hanyar shuke-shuke. To sai dabba ta ci, kai kuma ka ci wannan nama na wannan dabba, sai ya zamana ka samu wannan sinadari. To sai ya zamana mutanen da ya kamata a ce sun fi kowa zaman lafiya a tsakaninsu, sun fi yin kowa zumunci a tsakaninsu, wato makiyaya da manoma, su zamana suna kashe junansu a kan abin da bai taka kara ya karya ba. So ina kira a gare su ji tsoron Allah, sani rayuwar ɗan Adam ba ƙaramin al'amari ba ne. A addinin Musulunci, idan ka kashe rai guda ɗaya tal, wato ko ɗan uwanka ne mai addini irin naka ko addininku ba ɗaya ba, sai ka kashe shi. To babu shakka Allah subhanahu wataala, saboda darajar da yake ba rai da girmama ɗan Adam da Allah subhanahu wataala ya ce, to zai zamana laifinka kaman ka kashe dukkan mutanen duniya ne baki ɗaya, tun daga annabi Adam alayhi salatu wassalam har ya zuwa ɗan Adam na ƙarshe. So da ka a ji tsoron Allah.
Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin namu tattauna na wannan jikon sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.